اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فهو المهتد ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار باين هكا بركم مدسادوا وان مسلاتي متار البركه مسجد الخلفاء الراشدين دن ci gaba da karatunmu na halul masail fi sharh mukhtasari al-ahdari bid dalail wallafa wa al-haj sa'd bin umar bin sa'id turi al-futi rahimahullahu ta'ala wannan shine majlisinmu na 12 a cikin karatun wannan littafin idan ba a manta ba yau muna 13 ga watan Rabi'ul Tsani hijira daga garin Makka zuwa Madina 1447 wanda yake daidai da 4 ga watan 10 a kalandar Bature 2025 idan ba manta ba wancan satin mun karanta gabawar da malam zai mana sharhi akan ta lokaci yayi hali muka tsida insha Allah yau zan mu tashi akan inda malam inda muka karanta wancan satin bamu yi da ba sharhin shi ba shine malam yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lamu hukm Allah fihi wa yas'ala al-ulama'a wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama alladhina yudilluna ala ta'atillahi wa yuhadhdhiruna min ittiba'i ash-shaytan malai yake cewa baya halatta ga wanda alƙalami ya hawo kanshi shine mukallaf an yaf'ala fi'lan ya aikata wani aiki hatta ya'lama hukm Allah fihi hasi ya san hukuncin Allah a cikin shi wa yas'ala al-ulama'a ya tambayi malamai akan hukuncin akan abin da zai aikata wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama yayi koyi ga masu bibiyar sunna ta manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama allazina yudilluna ala ta'atillahi wanda suke nusar da mutane akan biyayya Allah wa yuhadhdhiruna kuma suke kashedi min ittiba'i ash-shaytani da bin shaydani malai yake cewa a ya'ni annahu la yahillu lil mukallafi yana nihin baya halatta ga wanda alqalami ya hawo kanshi an yataqaddama ila ayi fi'lin min al ibadati ya gabato da aiwatar da wani aiki na daga ibada aw min al muamalati ko na abin da ya shafi muamala sai da sayarwa alaka ka tare da dan uwanka alaka ka tare da iyallanka illa ba'da an ya'lama hukm Allah fihi hasse bayan ya san hukuncin Allah a cikin haka fi zalika min wajibin a cikin hakan ya san menene wajibin shi wa mandubin abin da yake mandubi ne a gare shi sunna ne wa haramun da abin da yake haramun ne a gare shi wa makruhun da abin da yake makruhi ne a gare shi wa mubahun da abin da yake halaka ne a gare shi dalilin haka wadan manzanmu sallallahu alaihi wa sallama hadisin da Imam Tabarani ya hutar da shi a cikin Al-Awsat yake cewa ma ubidallahu bi shay'in afdalu min fiqhin fi ddini, ba a bautata wa Allah da wani abu ba wanda yafi fadala face mutun ya bautata wa Allah da sani a cikin addinin shi na musulunci. Yace wala faqihin wahidun ashaddu ala shaytan min alf abidin, masani akan addini ko wanda ya fahimci addini yace yahi fadala agun ubangiji akan mai bauta guda dubu. Wali kulli shay'in imadun, yace komi da ka sani yana da gimshikin shi. Wa imadu hadha ad-din al-fiqhu, gimshikin wannan addinin shine fahimta a cikin addinin musulunci. Nan mallan yana so ya bayyana mana bai dacewa ga wanda alƙalami ya hawo kan shi yayin yunkurin aiwatar da wani aiki, aikin nan ya kasance ibada ce ko kuma mu'amala ce. Abinda ake cewa ibada shine duk abinda ubangijinmu ya umurce mu ma'aikata shi, na daga sallah, na daga azumi, na daga zakka, na daga aikin hajji, wannan su ake kira da ibada. Ce sun ya malaman fiqhu da suka tashi kasa fiqhu, ya suka kasa shi da kwai fiqhul ibadat, da kwai fiqhul mu'amalat, da kwai fiqhul jinayat, da kwai fiqhu wanda fahimta ce ta addinin ka na musulunci. Yaya za a yi ka bautata wa Allah kamar yanda ubangijinka ya umurce ka bautata mai? Ya za a yi ka yi sallah ka san? Ya za a yi ka yi tsarkinka? Ya za a yi ka yi sallarka? In sallarka ta warware, me ya kamata ka zo ka? In sallarka ta bare ko kai lagau ko kai sahau a cikin ta, me ya kamata kai dan ka gyara sallarka? Sannan azuminka me ya kamata a ce ka tanada dan azuminka ya kasance azumi ne wanda yake karbabbe? Haka zakkarka, yaya za kai zakka? Zakkar nan sai ta cika shekara, ko dukiya sai ta cika shekara, ta kai nisabi sannan a yi ta? Idan ta kai nisabin ma, yaya ya kamata a ce an wutar da ita? Haka abin da ya shafi aikin hajji, shi ma da kai abin da addini ya karantar da mu shine yaya za a yi kai aikin aikinka na aikin hajjinka? Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana khuzu anni manasikakum, yanda kuka ga nayi aikin hajjin nan, haka kuma za ku aiwatar da shi in kuna so aikin ku ya kasance karbabbe ne a gun ubangiji. Haka wannan shine ake kira da fiqhul ibadat, bai dacewa ga wanda alƙalami ya hawo kan shi ya gabaci wani aiki ko ya aiwatar da wani aiki sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan aikin da za ya aikata. Wannan aikin menene halaka in shi, menene haramun in shi, menene sunna a cikin shi, menene abin da ake makruhi a cikin shi? Haka abin da ya shafi mu'amala, mu'amala tana iya kasuwa kashi biyu, da kwai mu'amalat ta al-ahwalu shakhsiyya ko fiqhul usra, da kwai mu'amalat al-maliyya. Shi ma yanda addini ya tsara maka ya zaka yi mu'amala da iyallanka, ya zaka yi kai aure, ya za a yi kai saki, ya za a yi ka daudaye niyyar wanda za a shayar da shi, shi ma komi da ka sani addini ya zo ya hudi maka ga yanda ya kamata ka, ga addini, ga yanda ya karantar da kai, ga abin da ake so kai. Kinan bai dacewa ka aiwatar da wani aiki face ka san hukuncin Allah a cikin shi. Haka abin da ya shafi mu'amalatul maliyya, sai da sayarwar mu, yanda za mu yi kwantara tsakanin mu da ƴan uwan mu, yanda za a yi dukkan wata mu'amala ta kuɗi ce, mu'amala ta saye da sayarwa ce, ta ciniki ce, dukkan su wannan addini ya riga ya tsara maka. Idan ku kace ba za ka yi aiki da wannan ba, to tabbas za ka samu kanka a cikin wani yanayi, a cikin rayuwa wadda take mai kunci a nan duniya, rayuwa mai kunci a gobe kiyama. Haka abin da ya shafi fiqhul jinayat, duk abin da yake abu ne wanda wane ya yi wa wane laifi, ga yanda ya kamata a yahi wannan laifin, ga yanda ya kamata a yi kwamfansan wanda aka yi wa laifi, komi da ka sani addini ya riga ya tsara. Wanda ya kashe gashi nan kashe shi za a yi, wanda ya yanke wani hannu shi ma za a yanke mai hannu. Kisasi dai gashi nan ubangiji ya riga ya tsara mana ga yanda za a yi kisasi, ya bayyana mana in an kashe a kashe. Sannan kuma wal juruha qisas, duk iyayen da mutum ya maka rauni shi ma gwalgwadon abin da za a yi mai idan an kai shi gaban kotu. Haka addini ya tsara mana yanda idan wani zai keta haddin ubangiji, ya sanya haddi wanda ya kamata a yi mai, a bulale shi, wanda ya sha giya a mai bulala, wanda ya yi zina a mai bulala, wanda ya yi kasafi a mai bulala, dukkan su wannan addini ya riga ya tsara mana ga yanda ya kamata a yi shi. To waɗannan abubuwan da mallam ya kawo, bai dacewa wani ya yi yunkurin aiwatar da su har sai ya san hukuncin Allah a ciki. Shi ne ya bayyana mana fahimta a cikin addinin nan ta yi komai.
da za a ce wani yanzu ya zamana yayi ta aiwatar da ibada bai san ba kan wannan ibada bai san wa ake yi wa ba bai san yaya ake yin ta ba aikin banza yake yi wanda yake ya fahimci addini koda ba mutumin arziki bane ba koda fasiki ne to yayi wannan mutumin mai ibada a cikin jahilci saboda ubangiji ya bayyana mana harko abinda ake so da zaran ka shiga wannan addinin naka na musulunci to ka tafi duk inda sani yake ka neme shi saboda addini baya yiwa da mulankai tilas sai ka san ina aka sa gaba wa zan ma kuma dan me yasan ya zan yin kuma yaya aka karantar da ni in yi saboda duk wata ibada da bawa za a yi sharadin amsar ta agun ubangiji abubuwa ne guda biyu shine na daya ya kasance ubangijin nan kai danshi ba dan wani ba shine a sami ikhlasi na biyu kuma ya kasance duk abin da zaka yi ya kasance kai shi ne kalkashin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai baka zo ka zamna ba baka karanta ba yaya za a yi kai ibada kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta da yazo yayi sallah cewa yi sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga nayi wannan sallah to kai baka dai ka zamana ka karanta ba kaga aikin banza zaka zo kai ya san ya ubangiji da ya tashi ma ya bayyana mana fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat shi san ya imamu al-bukhari da ya tashi kullu babi a cikin littafin sai ya ce babu al-ilm qabla al-qawli wal 'amal babi wanda zai mana bayani akan wajibi ne sai mun tafi mun nemi sani mun san meye kablin mu meye ba a dubu mun san abinda ubangijin mu ya farlanta mana mun san abinda yake wajibin mu mun san abinda yake haramun mu kamun mu zo mu bauta wa Allah kamun ma mu yi wani furuci mu shigo cikin wannan addinin na musulunci kaga wannan kalubale ne game da kowane musulmi wajibi ne na farko ya san wa'izi bautatawa ya san ya bautatawa ubangiji ala basiratin kalkashin karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zaran aka ce za a yi bauta ba kalkashin karantarwa ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to aikin banza mutun yake aikatawa malike cewa wa annahu in jahila hukman min ahkami shari'a lalle shi wannan mukallafin wanda alƙalami ya hawo kan shi in ya jahilci wani abu daga cikin hukumce-hukumcen shari'a abinda ubangiji ya dora wa bawa yace me kaza ya kamata kai kaza haramun ne kaza ba haramun bane kaza wajibi ne kaza farilla ne a gare ka kaza sunna ne idan ya jahilci wani abu daga cikin abubuwan da suke na hukumce-hukumcen shari'a yace to halli daya shine yas'alu ahlul ilmi ya tahiya tambaye malamai saboda duk inda yake zaka samu da kai malumai kala biyu da kai malumman Allah da kai malumman bogi to yayi kokari ya taya tambaye malumai wanda zasu nosar da shi akan hanyar Allah menene hukuncin shari'a akan kaza ba malamin da zai maka fatawa da san ran shi ba ko kuma fatawa ta yaya shi zai samu maslaha a cikin abin da kake tambayar shi ko kuma yaya zai maka fatawa kalkashin kai abin da ranka yake so idan an yi haka to wannan suna ɗaya daga cikin wanda suke ci da addini kuma makomarsu a gobe kiyama ita ce wutar jahannama duk wanda ya zo a matsayinka na malami abinda ka sani ka waɗi me abinda baka sani ba ya ƙarasa gaba ya taya tambaye wanda ya yi ka sani saboda ubangiji yana bayyana mana wa fawqa kulli zai ilmin alima akan kowane wanda yake masani da kai wanda ya yi shi sani kamar abinda ya wakani ne da annabin Musa yana tutiya yana ganin ai ba wani masani a saman doran ƙasa ubangiji dan ya jarrabe shi ya nuna me lalle da kai wanda ya yi ka sani sai ya ce me ka dauki kihi ka kama hanya zuwa ga idan ka ta yi bakin teku wannan kirin ya bata ya ce to tabbas mutumin da nake so in haɗa ka da shi zaka same shi shine a cikin suratul kahf ubangiji ya bamu takaitaccen labari akan annabi Musa da Khidir didda wa'an suna cewa annabi ne wa'an su kuma suna cewa ba annabi bane ba yana ɗaya daga cikin mutane na gari wanda ubangiji ya yabe su kaga wannan duk lokacin da ka samu wani to tabbas shi ma da kai baban shorin ilimi ya sanya duk abin da ya cire maka ko duk abin da ya kawo maka cikas na daga hukumce-hukumcen shari'a na daga wannan addinin naka to kar kai wata ka tayi ka samu malamai ka tambaye su yaya hukuncin kaza yake a maka fatawa kai aiki da abin da aka faɗi maka amma dai fatawar ka san wane ne za a yi maka wanda zai baka aya da alqur'ani wannan aya da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa li anna farad al jahili as su'al saboda abinda aka farlantawa jahili a cikin addinin musulunci shine ya tambaya kamar yadda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul al-anbiya yake cewa fasalu ahlan zikri in kuntum la ta'lamuna ya ku wanda ku da sani akan mas'ala ta addinin ku to ku tayi ku tambaye waɗanda suke da sani a can akan mas'aloli na addini su ba ku labarin ko su hadi muku yaya mas'ala kaza ya za a yi in sallah ta lalace yaya za a yi in gyara ta ya za a yi in kudi na sun kai nisabi ya za a yi in hutar musu da zakka ya za a yi in daidaita azumi na ya za a yi in yi abinda ubangiji na ya nema in aiwatar dan in samu gobe kiyama dan in samu gobe kiyama kalkashin rahama shi ya sanya ni gidan aljanna wannan wajibi ne game da kowa duk abin da baka sani ba na addininka wajibinka ne ka koma ka tambaye masu ilimi su nusar da kai abin da ya dace na daga hukunce-hukuncen shari'a na abin da Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa sallama suka faɗa mana yace kama yajibu alaihi an yaktadiya bi ahli sunnati al-mutahhara yake cewa kamar yanda ya kasance wajibi ne game da wannan mutumin wanda alƙalami ya hau kan shi yayi koyi da ahli sunna ma masu bin sunna wanda suke tsarkakakka daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace fi jami'i a'malihi wa aqwalihi wa ibadatihi a dukkan wani ayyukan shi ko kuma dukkan wani furucin shi ko kuma dukkan wata ibadar shi wajibi ne kabi wanda ma kaga nan malam ya bayyana maka kaje ka nemi masu ilimi sai ya kawo maka bugo da ƙari kai koyi da malumai masu bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sunna wadda take tsarkakakka ba ɗan bid'a ba masu kwashe-kwashe wanda suka tarar da iyayensu da kakannin suna aiwatar da abu suka ɗauka su ma suka ce hakan za su tafi akan shi shi mas'ala ta addini ba a yin ta da kai wajibi ne miye karantarwa miye ubangijin miye hadi mana miye karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan mas'ala da zaran mun saba to wallahi ubangijin ba zai karba ba kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya kirkiri wani abu daga cikin wannan addinin namu wanda ba mu muka yi umurni akan shi ba ba mu muka sanya a aikata ba baya daga cikin abin da mu muka aikata muka ga sahabban mu sun aikata mun ga tabbatar da shi a muka tabbatar da su akan haka to maza an mayar mai da kayan shi ba lada sai zunubi duk abin da yake koma bayan sunna ne ta manzon Allah karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wane ya aikata shi yana tunanin wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da yake cikin addini to ubangijin shi ya riga ya mayar mai Aisha wata riwaya ta Muslim take cewa duk wanda ya kirkiri wani abu wanda baya daga cikin abin da muke aikatawa a cikin baya daga cikin abin da muka kasance muna yi a cikin wannan lokacin shi daga baya yazo ya kirkire shi ya sanyo shi cikin wannan addini yace to fa huwa raddun an mayar mai da kayan shi shi sanya Imam Malik yake cewa duk wanda yake tutiya yana tunanin wai da kai wani abu wanda babu shi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a yanzu suka gane abin nan mai kyau ne a sanya shi cikin addini a mayar da shi a matsayin ibada yake cewa to wannan mutumin yana tutiya lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kha'inci ubangiji akan sakon da aka bashi ya isar bai isar ba tunda shi manzo Allah bai gani ba abin nan mai kyau ne ba ya umurce ku aikata kai ka gani wannan abin abu ne mai kyau kai ka gani ya dace kai a cikin addini to kana tutiyar lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ha in ci sakon da aka sanya shi isar muku kaga wannan ba karamin kalubale bane ba game da al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su kirkiri wani abu a cikin wannan addinin su ringa tutiya wai wannan abin yana ɗaya daga cikin karantarwa ta manzo Allah ko kuma yana ɗaya daga cikin addini ko kuma wani abu ne wanda yake cikin ibada wanda aka farlanta al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ringa aikatawa har wani ya ringa ganin irin wannan abubuwan na bid'a idan ba a yi su ba lalle wane ya saba baya tare da ahlu sunna baya san manzo Allah baya kaza kaga wannan babban kalubale ne shi san ya bambanta ba karatun mu na kashkushubat a masallacin nan muke bayani kan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zai zo bakin tabkin shi mutane al'umma shi ta ringa zawwa gata da alama ta lalle wa'annan mutanen suna ɗaya daga cikin al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna zawwa ga sunan gurran muhajjalina min asarul wudu ga guraban alwalla ko ina ƙasa kafafuwa suna haskakawa goshi yana haskakawa suna kwararowa wurin manzo Allah mala'iku suna kore su suna cewa ku ta hiba ku bane ba ku bane manzo Allah zai ringa tambaya ka bar su mana wa'annan ku bar su wa'annan suna ɗaya daga cikin al'umma ta mala'iku za su ringa cewa manzo Allah baka san ba abinda suka kirkira bayan ka wa'annan sune tantagaryen yan bid'a wanda za a kore su daga tabkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tabkin da duk wanda ya sha wannan ruwan ba zai sake samun kishi ba a rayuwar shi ba zai sake samun kishi ba har abada wannan yana karantar da mu lalle wajibi ne lokacin da zamu yi kwaikwayo ko mu yi koyi da waɗanda suke ahlus sunna wanda suke wa ahlus sunna su ma mu tace su wane ne ahlus sunna masu koyi da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sunna wanda take tsarkakakka wurin dukkan wa'ansu aiwatar da ayyukansu saboda in kana so ka fahimci wane ne ahlus sunna ka kalli aikin shi ka kalli satuhar shi ka kalli hadar shi ka kalli ibadar shi ya yake yinta saboda kullun yana taka tsantsan kadde ƙara wani abu wanda baya kalkashin karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba yana kokarin yayi ya tsaya daidai inda manzon shi umurce shi aikata yake cewa li'annahum humul ladhina yudalluna li'annahum humul ladhina yudalluna bi jami'i ahwalihim ala ta'atillahi saboda ahlus sunna wanda suke riko da sunna tsarkakakka ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sune wanda suke nosar da mutane da dukkan bi jami'i ahwalihim ala ta'atillahi a kowane hali suna nosar da mutane akan yin biyayya game da ubangiji wa yuhadhiruna min tiba'i shayatin aw shaytan ko kuma suna kashedi suna ije mutane akan su bibi abinda karantarwa ta shaytani ko bibiyar sarrai na shaytani ko wani abu makamancin haka ina wannan sune zaka samu dan bid'a har abada ba zaka same shi ba yazo ya zamna yace bari in zo in zamna an karantar da ku ga abinda sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama take umurta har abada ba zaka same shi akan haka ba sai dai in wani abu ya taso a tattara ku ku bada in wani abu ya zo a ce ku zo ku mara mana baya in wata fitina ta zo ku zo ku kashe ta in bukatun shi na gida sun tashi ku zo ku yi mana wanda zaka same shi yana tsayuwa tsayin daka wurin karantarwa shine zaka same shi ahlus sunna ne wanda ya riko da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda kalkashin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine isar da wannan saƙon da aka ɗora wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar da shi dalilin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ai kaga malaman nan wanda suke isar da saƙo su ne ai magadan annabawa saboda ai annabi ne aka ɗora yi be wani yuni aka ɗora ne ya isar da shi shine wannan da'awar da aka dora ni sakon ubangiji ya isar da shi zuwa ga al'umma duk wanda koyi riko da wannan karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanti ya zo ya karantar to tabbas yayi riko da irin abinda aka umurci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi duk abinda ubangijin shi ya ma manzon shi alƙawari ne zai kare shi ya ayyuhan nabiyyu ballighu ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas ya kai wannan annabin ka isar da sakon da ubangijin ka ya ra maka yaunin ka isar da shi zuwa ga al'ummarka mutane da aljanni yace kuma idan baka aikata ba to tabbas baka cika alƙawarin da kuka doka ba da kai da ubangijinka na zaka isar da wannan sako yace amma dai ka tahi ka isar kada ka ji tsoron kowa kada ka ji shayin wani wanda yake dan bid'a ko kuma shayin wani wanda yake mushriki ko shayin wani wanda yake kafiri yace ubangijinka ya dau maka alwashin ya'simuka minan nas shi zai kare ka da mutane kago wannan kalubale ne ko kuma wannan gata ne ubangiji yayi wa duk wani wanda yake ruko ko yake ya dauki dawainiyar ko yaunin karantar da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya mala ya kawo mana wata aya nan kalkashin suratul nisa yake cewa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'a ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira yake cewa kaga duk wanda yake shamakance a hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani zai zo ya kiya ya zo ya sanya shamaki tsakankanin karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kaita a ce suwa da sun fahimci sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda abinda suke musu na daga hidima idan da za su fahimci karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dira na ba za su yi musu ba yake cewa to kaga duk wanda suke shamakance hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan gaskiya ta rigaye ta bayyana a gare su da shari'a ta rigaye ta bayyana a gare su za su ringa bin wa'ansu tafarki wa'ansu hanyoyi wanda ba hanyoyi bane ba wanda mummune suke kansu ba yace to wallahi ma ta walla zan mu jibintar da shi abinda ya riga ya jibintar ma kanshi ya dauki wancan shehun shine abin jibinta al'amarin shi yana tunanin ba abinda zai samu a rayuwa sai ta hanyar wani ya dauki wancan bokayen shi da malumman shi su ne za su isar da shi su za su sanya ya samu sa'a su za su sanya ya samu abinda yace to za mu bar shi za mu jibintar da shi abinda ya jibinci ko za mu bar shi da abin da ya jibinci al'amarin su wanda yana ganin dukkan wata samun dama a rayuwar shi sai ta hanyar wa'innan ba wai ta hanyar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ganin baya yiwa a samu lada sai an saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kalkashin bid'a kirkirar wani abu wanda yake koma bayan addinin musulunci yace to za mu bar shi da abin da yake tunani yace wa nuslihi jahannama kuma a sannin zan mu sanya shi wutar jahannama wa sa'at masira yace tir da wannan makoma ta wutar jahannama akwai hadisi Irbad bin Sariya yarda Allah shi tabbata a gare shi hadisi ne wanda Imam Bukhari Imam Abi Dawud da Tirmidhi sun hutar da shi a cikin sunan din su yake cewa wa azna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya mana wa'azi a wani yini da muka kasance tare da shi a cikin rayuwar shi yace wannan wa'azin da yayi mana mau'izatan wajilat minha alquluba wa'azi ne wanda ya girgiza mana zakata wa zarafat minha aluyun yace kuma idanuwa suka zubar da hawaye yace fa qulna ya rasulullah sai muka ce ya ma'aikin Allah ka annaha mau'izatu muwadda'in yake cewa sai muka ce wa manzon Allah wannan wa'azin da kake yi mana kai ka ce wa'azi ne na mai ban kwana manzon Allah kake yi mana a lokacin nan dalilin da suka ga haka sai suka ce to manzon Allah yanzu tunda an kare wa'azi fa ausira kai yi mana wasiyya wannan kuma yana ɗaya daga cikin al'ada ta mummuni kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bai dacewa ga mummuni a ce ya kwana uku sun shude ba ce yana da wasiyya a galkashin matashin shi shine nan kasancewar irin wa'azin da manzo Allah ya yi musu ya girgiza musu zakata idanuwa sun zubar da hawaye kuma wannan shine hali na mummuni duk lokacin da za a ambatar mai da ubangiji a tunatar da shi wane ne ubangijin shi ubangijin nan shine mai wuta shine mai aljanna shine kuma mai rahama shine mai kama bawa ya sanya shi wutar jahannama shine mai yi wa bawa rahama idan ya aikata aikin kirki yana mai imani ya sanya shi gida aljanna a lokacin nan zaka ga idanuwa sun zubar da hawaye saboda halin mummuni kullun kanu yad'unana ragaban wa kanu yad'unana ragaban wa rahaba suna kiran ubangiji suna masu kwadayin abin da yake gun ubangiji kuma suna masu jin tsoron abin da yake gun ubangiji wannan hali na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai he suke cewa manzo Allah wannan wa'azin da kai mana kai ka ce wa'azi ne na ban kwana dan haka manzo Allah kai mana wasiyya fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce musu usikum bi taqwallahi ina muku wasici da jin tsoron ubangiji shine bin dokoki na ubangiji abinda aka umurce ka ka zo da shi daidai gwalgwado abinda aka hane ka ka hane da shi 100% yake cewa baya da haka wasami wa ba'a kuji kuma ku yi biyayya walau ta'ammara alaikum abdun koda bawa ne aka jagorantar da shi akan ku aka ce shi zai jagorance ku to wajibin ku ku yi mai biyayya ku ji abinda yake faɗa kuma ku yi mai biyayya yake cewa wa annahu man ya'ish minkum tabbas a cikin ku duk wanda Allah ya maida tan tsawon kwanuka yace fasayara ikhtilafan kaseera tabbas zai ga sabani masu yawa a cikin tahiyyar yau da gobe yace abinda nake so duk irin sabanin da aka shiga duk irin kalubalen da rayuwa ta zo da shi a yau da ake tahiyya akan shi ko kuma wane sun ja ga dariqa can ga sunna can ga kawurci can ga shirka can yace fa alaikum bi sunnati kai a irin wannan halin ka tsaya kai riko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da kake nema maganinka maganin warakarka shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani abu wanda zaka nema ka rasa shi a cikin kalkashin karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani addini wanda zaka zo ka same shi hatta da yanda zaka shiga ban daki sai da ya koya maka hatta da yanda zaka biya bukatunka wurin iyallanka sai da ya koya maka ba wani abu wanda kake sa rai wai addini ba wani abu wanda kake sa ran ana iya yin shi a rayuwa face addini sai da ya karantar da kai ga yanda zaka yi shi shi sun yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa in wani hali kuka shiga to na hore ku da sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunnah khalifofina wanda suke masu wanda suke shiryayyu almahdiyina ar-rashidin sune wanda suke shiryayyu almahdiyina masu shiryawa addu alaiha bin nawajid ku rike wannan sunnat ta khalifofina da sunnata da matamunanku abinda aka rike shi da matamuna ba lalle ba wani abu ya iya sanyawa ya kurce ba shine wannan kinaya ce akan ku rike ta da ƙarfi kada ku sake wani abu ya kulkuce muku sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in wani hali ka shiga to ka mantawa kada ka mantawa lalle kai innan musulmi ne kuma kana da annabin da aka aika maka dan ya isar maka sako sakon nan daga gun ubangiji kuma abin da yake fassara wannan sakon na ubangiji ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya dacewa mutun yayi sakaki da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunna khalifobin shi wanda suke shiryayyu shine Abubakar da Umar da Usman da Ali ibn Abi Talib yarda Allah shi tabbata a gare su wajibi ne mu ruko ruko wanda yake ruko ba wai rukan sa kai nan kashi ba ruko da matamuna na sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sunna ta khalifobin shi shiryayyu malai ya ci gaba da cewa wala yarda li nafsi ma radiyahu al-muflisuna allazina da'at a'maruhum fi ghayri da'ati Allah ta'ala فيا حسرتهم ويا طول بكائهم يوم القيامة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يسيق بدا تشيوا بأيردبا كو بيدا تشيبا شيوا نواند القلمية هو كنش مكلف كينا يردي وكنش أبندا متلوتا أقوم أبنجي سكا يردي وكاوننسو da kai al-muflisun matalauta zamu zo zamu karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Abu Huraira wanda manzo Allah ya tambaya su waye matalauta sahabbai suka bashi labari ai talakka a wurin mu shine wanda bai da biye bai da ilimi bai da mota hawa bai da abun hawa bai da fitik talakkan talaka shine talakka manzo Allah ya ce a ba haka bane ba zamu karanta hadisin a gaba yake cewa to bai dacewa ga wanda alƙalami ya hawo kanshi ya yarde wa kanshi abinda matalauta agun ubangiji suka yarde wa kansu allazina da'at a'maruhum fi ghayri da'ati Allah wanda suka tozartar da kwanukansu shekarun da suka yi a rayuwarsu ta duniya ba kalkashin biyayya ta ubangiji ba suna kullun sabon ubangiji daga can sai can a kullun shi rayuwar shi yazu ayya saba wa ubangiji in bai yi saban nan ba baya jin dadi sune kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun zuciya ta riga ta yi tsatsa gulgudan abinda suka sance suna aikatawa koda zaka zo kai ta kira kai ta kira wallahi ba zai taba jin wannan kiran naka ba zuciya ta riga ta yi tsatsa shine yake cewa فيا حسرتهم يا كيتنسو ويا طول بكائهم يوم القيامة يا تسوون كوكنس أرانا تاشن قيامة أنا الدنيا وإن دسكي ركو دا الدين المسلم وإن دسكي ركو دا سنة تمنزا الله صلى الله عليه وسلم سوني أبي إزيلي أغريس سنة غنين أيبا وانا أباني با مومو دا مكي سما mu da muke da kaza mun samu kaza muna kaza ana mu'amala da mu mu muka san manya mu muke yana ganin kamar wata wayewa ce yana ganin kamar ci gaba ce yana ganin kamar Allah yayi mai komi shi baya buƙatar ubangiji Allah ya bai komi baya buƙatar da ubangiji ko da ubangijin ko ba ubangijin mu dai mun samu ba yanda aka iya da mu ne yau mu ne gobe kuma wannan jahilci shi yake gadon wa dan adam haka wa'inda suka yi ruko da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune abin izgili a gare su yake cewa idan muka koma cikin suratul mu'minun ya mana bayani ai irin wa'innan mutanen irin kalubale da suke gani a rayuwar gobe kiyama, yake cewa to ya kai can su a gobe kiyama, kuma ya tsawon kukan su da nadama a gobe kiyama. Yace nas'alullahu subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana liittiba'i sunnati nabiyyina, yace muna roƙon ubangiji ya datar da mu da bin sunna ta manzonmu sallallahu alaihi wa sallama, wa habibina da masoyinmu, wa sayyidina da jagoranmu muhammadun sallallahu alaihi wa sallama. Malaiki cewa wa qala rahimahullahu ta'ala, Allah ji kanshi da yarda, Allah ji kanshi yake cewa innahu la yanbaghi lil mukallafi, lalle baya dacewa ga wanda alkalami ya hawo kanshi, al'aqili, wanda alkalami ya hawo kanshi amma dai mai hankali, saboda rashin hankali shi yake kawowa wanda ka ganshi kurum ya ba ma bid'a gaba, ya ki bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Yake cewa to wanda alkalami ya hawo kanshi amma dai mai hankali, an yarda li nafsihi ma radiyahu al muflisun al khasirun, abinda ya yarde wa kanshi abinda matalauta wanda suke tababbu suka tabar da kawunansu a duniya suka tabar da kawunansu a gobe kiyama. Qul innal khasirin allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al qiyama ala zalika huwa al khusran al mubin. Ubangiji yake cewa kaga tababbu sune wanda suka yi asarar rayuwarsu, suka yi asarar iyallansu a gobe kiyama. Yace ba wata tabewa wadda ta kai irin wannan tabewa, ka rasa komai a duniya indai da kai imani a cikin zuciyarka, wallahi tallahi ka tabbatar kana tare da ubangijinka, ba wata nadama, ba wani kaito akan abin da aka rasa, rai ma ake rasawa, amma dai inda imani wallahi mutum alhamdulillah duk abin da ka rasa indai da kai imani a tare da kai kada ka taba nadama. Ubangijinka yayi maka ne don ya jarraba ka, idan ka ci jarrabawa ubangijinka yana iya maimaita maka saboda abin da ya baka, ba wani abu ne ba a gare shi ba. Yake cewa da tun na farkon mutanenmu da aljannunmu har na ƙarshenmu, mu zo mu roƙi Ubangiji, kowa ya roƙi Ubangiji yana buƙatar kaza, wani ya ce ma irin dukiya ta ƙaru ne yake buƙata a ɗauka a bashi, ya ce ma na ƙasa zalika min mulki shay'an ko fi mulki shay'an, ya ce ba wani abin da zai rage daga cikin mulki na illa kama yanqus, ya ce sai kamar yanda idan ka sanya allura a cikin teku ka huddo ta, me za ta ma teku? Ai ko Nijar aka cika aka kwaso ruwan teku aka zuba mata, me zai ma teku? To allura yace abinda zai rage, kaman misalin ka sanya allura ne a teku ka janyo, me zai rage a cikin teku? To haka Ubangiji da wai kowa da kowa zai zo da mas'alar shi, kowa ya zo da bukatun shi, kowa ya baje kolin bukatun shi, wani yace irin duniyar nan nake so da abinda yake cikin ta sau goma, kowa a dauka a bashi, yace wallahi ba abinda zai rage daga cikin mulki da, sai kamar yanda idan an sanya allura a cikin teku an zaro ta, shi kadai ne zaka gani, me za ta ragewa teku? Shi ne yake bayyana mana, yake cewa sune wanda suka batar da suka tozartar da allazina za'at amaruhum fi ma'asi llahi, sune wanda suka tozartar da kwanukansu wurin sabawa ubangiji, wa zalamu anfusahum suka zalunci kawunansu, wa lam yastaghfiru rabbahum bisalimu ba gafarar zunubansu ba, wa yatubu ilayhi bisalimu ba tuba ba zuwa ga ubangijinsu ba, wa ta'addu ala huquqi llahi suka huce gona da iri suka keta haƙƙin, wa ta'addu ala huquqi nnasi suka keta haƙƙin mutane, walam yura'u hududallahi biskiyaye ba haddi ba dokoki na ubangiji, hatta ja'at ajaluhum hasse da ajalin su yazo, qabla tawbati kamun tuba, wa raddil mazalimi da mayar da wanda suka da mayar da abinda suka zalunci ɗan uwansu da akan shi, ila ashabiha zuwa ga masu wannan haƙi, yace fa khasiru yawmal jazai suni suka he suka tabe ranar sakamako, samarati ibadatihim suka tabadda dukkan muladan ayyukansu a gobe kiyama, wa ba'u bi zunubi ashabil huquqi suka labci zunubban mutanen da suka cimma haƙƙi a rayuwarsu ta nan duniya, fahumul ladina qala alaihi musallatu wassalam, sune wanda manzo Allah min tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya faɗa fi haƙqihim a cikin haƙƙin su, li ashabihi radiyallahu ta'ala anhum ya faɗi wa sahabban shi yarda Allah shi tabbata ya faɗi wa sahabban shi yarda Allah shi tabbata a gare su. Manzo Allah yake cewa atadruna manil muflis min ummati, manzo Allah yake cewa sahabban shi sun kun san wane ne talakka daga cikin al'ummata fa qalu sai suke cewa malla dirhama wala mata'an wala mata'a indahu shine duk wanda bai da dirhami bai da wa'ansu kaya wanda za a kalle shi a ce wane yana da hali wannan shi ake kira da talauci da talakka manzo Allah tambayar da ya musu wane ne mai talauci a cikin al'ummata suka ce ai matalauci shine wanda bai da dirhami bai da biye bai da sisi bai da kobo bai da kaza yace wala mata'a indahu kuma babu wa'ansu kaya wanda za iya likidansa a matsayin kaddara a samu wani abu a gindin shi wannan shi ake kira talakka fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa innal muflisu min ummati man ata yawmal qiyamati bi salati yace ai talakka a cikin al'ummata shine wanda zai zo a gobe kiyama da sallah wa siyami yazo da azumi wa zakatin yazo da zakka yace wa qad shatama hadha kuma a lokaci daya ya zagi wancan wa akala mala hadha ya ci dukiyar wannan wa safaka dima'a hadha ya zubda jinin wannan wa daraba hadha ya bigi wannan ba tare da haƙi ba fayuqta hadha min hasanatihi sai a dauki ladan wannan sai a bashi kaga an ce maka yazo da ladan sallah zakka azumi to yanzu mi ra'ayi wani zai zo ya ce ubangiji ka tambaye shi dalilin me yasan ya buge ni dalilin me yasan ya zubar da jinna dalilin me yasan ya ci dukiyata dalilin me yasan ya zalunce ni ya ci haƙƙina a rayuwa ta duniya ubangiji in ya tashi yin hisabi sai ya dauko ladan shi sai a ba wani kai kiyasin lada nawa ne lada kaza ne sai a dauka a bashi wani idan yazo shi ma a dauka a bashi wani idan yazo a dauka a bashi shine manzo Allah yace fa yuqta hadha min hasanati wa hadha min hasanati wannan da yazo ya kawo kuka aka dauki ladanka aka bashi wannan yazo aka dauki ladanka aka bashi wannan yazo an dauki ladanka aka bashi wa iza nafarat hasanatuhu manzo Allah yace har sai zuwa lokacin da ladan dukkan su ya kare ladan sallah azumi zakka sun kare yake cewa yanzu kuma sai a shiga wani mataki da daban qabla an yuqda ma alaihi kamun abiya dukkan mutanen da suka zo ya zalunce su yace a lokacin nan mi za a yi ukhidha min khatayahum sai a dauki zunubin su wa turiha alaihi sai a labta mai sai a dan warto wani abu daga zunubin shi wanda shi ma ya mutu bai tubu ba akan shi ba sai a ce to ku dora ni a dauko wancan shi ma ya zo ubangiji ya muni kaza a dauko a dora mai zunubin a dauko a dora mai yace sun mai yutrahu fil nari sannan kuma sai a jefa shi ma wutar jahannama idan ma me yake kawo wa a jefa mutum wutar jahannama shine idan an dora ayyukanka akan sikeli zunubinka ya rinjayi ladanka ai ba wani wannan da za a yi maka kurum wutar jahannama ita ce makoma sai kuma idan ubangijinka ya ga dama ya sanya hijabi tsakaninka da kai da al'umma ya ce ya yahi maka bayan ka riga ka aminta ko ka riga ka amsa irin lahin da ka aikata a rayuwarka ta nan duniya kiran kaga wannan shine ake kira manzo Allah yake cewa fa hadha huwal muflis wannan shine talakka fitik wanda gobe kiyama zai waye gari ya zo da dukiya wanda yana sa ran ko ya zo da alada wanda yana sa ran kalkashin rahama ta ubangiji zai shiga gidan aljanna ya zo ya biya bashi shikan da yake kan shi na rayuwar shi ta duniya a gobe kiyama sannan kuma alabta mai zunubin wa'annan mutanen da bai ida biyan bashi sukan su ba ai da shi wutar jahannama Allah kiyaye mu ثم طلب رحمه الله تعالى من الله تعالى له والمسلمين الهدايه والتوفيق اكلغشا ابنده مالاي كاو سي نيما اغن اوبنجي يا 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 شريت دمو يداتر دمو لاتباع سنه المطهره عليه الصلاه والسلام bin sunna wadda take tsarkakakka ta manzon sallallahu alaihi wasallama kama hasa alaihi fi kitabihi al-aziz subhanahu wa ta'ala kama yanda ubangiji ya kwadaitar da mu a cikin alqur'ani bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunna wadda take tsarkakakka kama yanda yake bayyana mana a cikin suratul hashr yake cewa ma atakumur rasulu fakhuzuhu duk abinda manzon ku aka ce muku ya zo muku da shi to ku yi kokari ku karbe shi da hannu biyu wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda manzon ku yace muku ku hanu da shi to ku yi kokari ku nisance shi kaga wannan shine kalubale ga wa'inda suke cewa a ai su ba ruwansu da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga wannan ayat ta isa ta nuna maka lalle wa rayuwar nan wa addinin nan baya yuwa a yi shi sai an bi karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda an ce maka duk abinda manzon ka yazo maka da shi wanda yace ya yarda da alqur'ani ya karanta wannan ayar ya nemi fassarar ta ko ya fassara da abinda hankalin shi yazo larabci ne ai wa ma atakumur rasul duk abinda manzo yazo muku da shi fa khuzuhu ku rike shi 100% wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda kuma manzon nan ya hane ku akai shi to ku yi kokari ku nisanci yanzu ai ka san lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo maka da wani abu in ban karanta sunna ba tashi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kaga wannan babban kalubale ne da kai tanakut da kai warwara da kai cin karo a cikin abin da suke iddiai da shi abin da suke kira akan shi haka a cikin suratul nisa ubangiji yake bayyana wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah duk wanda yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yame biyayya sau da kafa to tabbas kamar yayi wa ubangijin shi biyayya ne sau da kafa saboda ita biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana kalkashin biyayyar ubangiji manzon Allah bai taba zo mana ba da abin da yake sabanin abin da ubangijin shi ya karantar da shi ko ya umurce shi isar da shi ya umurce shi ya karantar da al'ummar shi ba kullum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya furta wahayi ne wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha manzon Allah bai furci ga abin da ranshi take so a'a duk abin da kaji manzon Allah ya furta to wahayi ne aka yi me wannan kalkashin wannan wahayin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar mana shi sanya malumai suke bayyana mana lalle idan muka dauka masadirush shari'a da kai alqur'ani wannan alqur'anin qat'iyyatu thubut ne daga gun ubangiji ne subhanahu wa ta'ala wanda ya iso zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta hanya aminul wahyi shine mala'ika jibrila sannan da kai sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wadda zanniyatu thubut illa almutawatira sai abinda ya kasance mutawatir ne shine yake da manzila ta qat'iyyatu thubut amma dai sunna ahad ita ce wadda take kan qat'i zanniyatu thubuta ita kuma wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana kalkashin wa ma yantiqu 'anil hawa ita ma wahayi ne amma dai wahayi ne wanda lafazin shi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'anar kuma da gun ubangiji saboda ba san ran shi bane ba ba yin shi bane ba ba abinda hankalin shi bai nusar da shi bane ba a'a wannan wahayi ne aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yayi furci da lafazin shi amma dai shi kuma alqur'ani wahayi ne furcin shi da ma'anar shi dukkan su da gun ubangiji suke wannan shine bambancin tsakanin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi sanya nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka mai wahayi ko ubangiji yake karantar da mu a cikin suratul najm wa ma yantiqu 'anil hawa duk abinda manzon ku yazo da shi wai ba wai san ran shi bane ba in huwa illa wahyun yuha abinda manzon Allah yayi furci da shi wannan wahayi ne daga gun ubangiji ma'ana ce daga gun ubangiji lafazin daga gun manzon mu sallallahu alaihi وسلم haka wa ausa bihi sadiqul amin kama jaa fil haditha haka imam hakim yahudar manzon mu sallallahu alaihi wa sallama ya mana wasiya as-sadiqul amin mai gaskiya amintacce yake cewa inni taraktu fikum amrayni lalle ni zan bar muku ko na riga ina bar muku abubuwa guda biyu lan tadillu ma in tamassattum bihima ha abada ba za ku taba bacewa in dai kun yi riko da wannan abubuwan guda biyu wannan abubuwan guda biyu madama dan adam zai yi riko da su wallahi tallahi a kullun zaka same shi akan siratul mustaqima tafarki mai kakke wanda zai sadar da shi zuwa ga gidan aljanna amma dai da zaran zai saki daya ya kama daya ko kuma a'a ya yohintar da su dukkan su wannan abubuwan guda biyu wallahi wutar jahannama ita ce makoma shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana wannan abubuwan guda biyu kitaballahi wa sunnati shine littahin Allah da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abubuwan guda biyu madama mutun yayi riko da su to ba shi ba samun tabewa wannan shine kaida ta rayuwa alaysa alayka magani ko a wannan kwantarin din kidan wannan shine wa khitaman da karshe sallallahu ala wa sallallahu wa sallama ala an-nabiy al-habib alladhi min ajalli ni'amillahi ta'ala ala khalqihi shukran lahu wa sana'an alayhi wa ta'atan liqawlihi ta'ala inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yace daga karshe mi salati ga tsira ga manzanmu muni salati da salati da mi salati da tsini mu neman salati da aminci ga manzanmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda yana ɗaya daga cikin manya-manyan ni'imar da Ubangiji yayi mana mu al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya aiko mu a cikin al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya kasance shine annabinmu shine jagoran al'ummar mu yake cewa kamar yanda ya zamanto wajibi mu yi godiya ga Ubangijinmu mu yi yabo gare shi kuma mu yi biyayya game da Ubangijinmu game da manzo sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda Ubangiji yake bayyana mana inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi lalle Allah da mala'ikan shi suna salati ga annabinmu suna cewa ya ku wanda kuka yi imani ku yi salati ku nemi aminci ga annabinmu sallallahu alaihi wa sallama wannan shine karshen muqaddima wanda mallam yayi a cikin wannan littafin insha Allah rana ya tawo sai mu tashi baban wannan sabon fasali wanda zai mana bayani akan tsarki abinda mun karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba mu iya ba Allah ya iya mana ƴan uwa da amanna arziki da suke bara addu'a na nesa da kusa muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi da sanya albarka a ciki da abinda rai ta kudurce na alkhairi muna tawassali ga wannan zama da muka yi Ubangiji ya tabbatar mata ya sanya albarka a ciki da abinda yake sharri ne game da rayuwarmu game da addininmu game da iyallanmu muna fatan Ubangiji ya nisantar da mu da shi ya baddala mana da mafi alkhairi a rayuwarmu ya sanya aljanna ita ce makomanmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka